Sunana Mudassir Kamus Radio, nan Kano, Nigeria. Yanayin nema ya kai ni har ga Sudan na kasuwanci na a nan Jenina. Allah Ubangiji ne ya kwace mu, ya fitar da mu ba tare mu da mutum ya tsira da komai ba, an dai tsira da rai da lafiya an fito. Dan da a ce mutum ya ga yanayin abubuwan da suka faru ko ya ga ta inda aka fita din, to da Allah zai tausaya.
Ni ce Maimuna Hamza Kano, Rijiya Bida Ala Kano, Nigeria. Tashin hankali dai mun gani, amma da yara na da sauran ƴan uwana duk ban san inda suka yi ba.
Wasu kenan da muryar Amurka ta tattauna da su a garin Adre dake kasar Chadi, bayan da suka ce sun tsallake rijiya da baya daga fadan da ake gwabzawa a tsakanin shugaban rundunar sojin kasar Sudan Abdul Fattah al-Burhan da kuma shugaban rundunar sa-kai ta RSF Muhammad Hamdan Dagalo Hamidi.
Dan makaranta ne ni na fara karatu, kuma ikon Allah abin sai ya tsaya. Shine Allah ya taimake ni, iyayena suka dan dora ni akan hanya ake bani bashin kaya haka. Nake dauka in shiga da su, kuma wannan ibtila'i ya zo ritsa da ni. Babu abin da na fito da shi daga ni sai kayan jikina.
Yan gudun hijirar yan asalin kasar Najeriya sun dai gujewa sansanan da ake tsugunar da su saboda cinkoso, inda da dama daga cikin su suka nemi mafaka a gidan sarkin Hausawan Adre dake Chadi.
Ni ne Umar Zakariya Muhammad daga Kano Bacirawa. Da kyar muka fito daga Jenin nan muka zo nan cikin Adre, sarki ya karbe mu hannu biyu, wata biyun nan muna tsare go daya da kyar muka sha da kanwa muka zo cikin garin nan, sarki ya karbe mu.
Alhamdulillah na saukare a hannun sarki, wallahi yana kula da mu daidai bakin gurgurdo, wallahi ba abin da zamu ce mai sai dai Allah ya ji kan iyayen shi da kakannin sa.
To dama daga cikin fargabar da aka bayyana tun bayan barkewar rikicin na Sudan a watan Afrilun wannan shekarar ta 2023 sun hadar da yunwa da kuma karuwar yan gudun hijirar. Yanzu haka dai hukumar da ke samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana cewa nan da watan Janairun shekara mai zuwa za ta dakatar da aikinta a yankin saboda matsalar karancin kuɗi, a yayin da kungiyar MSF ta Doctors Without Borders ta yi ƙarin haske kan manyan ƙalubalen da aikinta ke fuskanta. Kamar yadda za a ji daga bakin mai magana da yawunta Stephanie Hoffman.
In the first week of November there were over 10,000.
Kace a farkon watan Nuwamba yan gudun hijira fiye da 10,000 ne suka isa kasar Chadi daga Sudan. Babbar matsalar yanzu ita ce barkewar tamowa a sansanin yan gudun hijirar a daidai lokacin da hukumar samar da abinci ta duniya ke barazanar dakatar da aikinta. Fargabar mu yanzu ita ce abin da ka iya biyo baya da zarar aka dakatar da aikin samar da abincin
24 if the food distribution does not continue.
To daga bisani dai Muhammad Salih Iliyasu sarkin Hausa na garin Adre yayi kira ne ga gwamnatin Najeriya, yana mai cewa
in mutum ya zo kwana daya biyu san dauki nauyin shi, amma daga baya shi da kanshi ma yana yayi wanki, wasu su je su yi faskare su samu kuɗin ci da sha. Wallahi su dai suna buƙatar je Najeriya amma ba hali, wanda sun ka tsira sai dai da kayakin su na jiki kawai. Ina son kuma za ku taimaka mana ku gaya ma gwamnatin Najeriya ta kawo musu taimako ga mutane rigid suna nan.
Manazarta dai na ganin rikice-rikicen gabas ta tsakiya da na gabashin Turai sun ci gaba da ɗaukar hankulan duniya ba tare da an mayar da hankali don ganin an shawo kan rikicin na ƙasar Sudan ba. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn a tarayyar Jamus.